بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة، ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين. فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالصم يأكله من لا يعرفه وهو حتف. فكن فيها كالمداوي جراحه، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة، التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والها، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى غد وألا مؤكيد حتى مؤمن صفيا تلهدي أشبين دقيق وطن ربيع الأول أشكرا تدبو إرد اليهود لتلاتين دترى هجر منذ صلى الله عليه وسلم أنكم شيني قوم وطن شابي أشكرا تدبو لشابك وإلساب الميلادية لما تأتي ودرس منا تلاتين دترى كراتم ونلتافن إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان نمال ابن قيم الجوزية هل ينزمنا فسكة تشيدة أبابي نشيدة بابي نشيدة ديكي من بغانا أكام سوى باب سعادة غزوشيا باب نصر باب ديك أبو بوا ديوة نمال ينبتا بقوة جزوشيا سيدان تاري إما للتنتا واتو الله سبحانه وتعالى أمت أين أبن بوتا kuma kattaso wani abu wanda ba Allah ba sai idan abin da zai taimaka mata ne wajen da'a ga Allah. To fuska ta shida yana bayani ne akan duniya da abin da ke cikin ta, da cewa duk mutumin da ya so duniya to hakika zai rasa ɗanɗanan alaka da Allah subhanahu wataala, zai rasa ɗanɗanan sa'ada. Ya kuma kawo mana irin azabtuwar da ma'abuta duniya suke yi dangane da dukiya, yadda dukiya ake azabtar da mutane a kanta. Ya kawo mana ayar suratul tauba: masu kin infaqi fi sabilillahi, yadda ake azabtar da su da wannan wato dukiya tasu. Ya bayani cewa wannan abu yana faruwa ne a duniya kamar yadda zai zo kuma ya faru a lahira. Azabtuwar a duniya ita ce wannan rashin nutsuwar da suke samu da hankoransu da haƙilansu da'iman kullum akan zancen ya za su samu dukiya, wannan tunanin shi kadai ya isa azaba. Ba sa san ta ƙare, ba sa san ta ragu, ba sa san a karɓa, tunanin ina za su samu ga tsabar rowa. To wannan azabar ta isa mutum a duniya a matsayin azaba. To shi ne za mu tashi inda ke cewa wa muhibbud duniya, shi masoyin duniya, la yanfakku min thalathin, baya rabuwa daga abubuwa uku. Infikaki shine rabuwa, zama kai daban abu daban. To duk mutumin da yake son duniya baya rabuwa da abubuwa uku, ka ji su ka rike su. Waɗannan darussa ne na rayuwa da malami suke samun su, wasu daga nusus, wasu kuma daga gogayyar rayuwa yau da kullum. Abubuwa ne guda uku malam ya ambata, duk mutumin da yake son duniya to ba zai rabu da su ba sai ka same su tare da shi. Amma kafin mu je kansu, menene ma'anar son duniya? kada mutum ya zargi kansa akan wani abin da bai cancanci ya zargi kansa akai ba. San duniya shine duk abin da zai sanya karataye da duniya ma'ana ya zama zuciyarka ta'allaqat bid-dunya ko ta'allaqa bid-dunya ta'alluqan kulliyan la taya ta gaba daya zuciyarka gaba daya bata tunanin komai sai duniya, yadda za ta yi ma dadi, yadda za ka samu kuɗi, yadda za ka samu shugabanci, yadda za ka samu sarauta, yadda za ka shahara kai suna, sha'awoyinka abinda kake sha'awa, sha'awar dukiya, sha'awar ciki, sha'awar farji, idan ba ka da wani tunani a duniya banda waɗannan abubuwan, sannan duk abinda zai haɗa ka da Allah kana sakaci da shi kuma baka damu da shi ba, to wannan shine wanda yake son duniya. Ba abinda ake nufi da son duniya shine tarkul mubahati ba, ba abin nan at-tawaggul fil mubahati shi ma da wannan gefen. Rashin son duniya nake so in faɗa ba shine mutum ya rubu da abinda Allah halatta masa ba, domin Allah madaukaki ya halicci abubuwan amfani a duniya domin mu. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an lakum, dinnan ma'anarta ya halatta domin ku. In ku aka ce an yi abu domin ka, to akwai buƙatar ka fahimci cewa an halatta maka amfani da shi. Duk abin da bai Allah madauki bai haramta ba daga cikin abubuwan mu'amala, to ya halatta a gare ka. Su ado da sa kaya masu kyau, wannan duka ba shi ne alamar son duniya ba. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq, kace wane ne ya haramta zinatallahi? Har malamai suna cewa duba ku ga yadda Allah madaukaki adafa zinata ila nafsihi, dan saboda kuma dama mun san a ka'idar malamai al-mudafu ila Allah da abin da aka ce an idafa su zuwa ga Allah, me ka'ida akan sa? Yawwa, tashrifi ne ko tamliki. Na farko Allah ya mallaki abu, sannan kuma girmamawa ne da nuna darajar abu. Wannan idan abun aini ne, ma'ana wani abu ne da za a iya ganin sa. Idan ko abun ma'ana ce ta zuci, in aka idafarsa zuwa ga Allah, to sifa ce ga Allah. Zinatullah ado na ɗan adam da yake yi, to amma an raba shi zuwa ga Allah saboda abu ne babba. Daka dai wannan ba shine abin da ake magana ba. Al-Qurtubi da yazo fassarar wannan aya ya kawo wasu asar da yawa daga magabata. Har Sayyidina Umar yana cewa idza wassa Allahu alaikum fa ausi'u, idan Allah ya yalwata muku ku yalwata, ma'ana in Allah ya hore maka abu to karka takura wa kanka wajen al-ma'kal wal mashrab wal malbas, ma'ana cin abinci da abin sha da abin sawa karka wa kanka kauro, in Allah ya hore maka kai amfani da shi banda almubazzaranci. Yin haka kuma ba shi ne ake nufi da son duniya ba, idan kai amfani da abin da Allah ya halatta maka. Wata rana wani daga cikin magabata dan uwan ma'ruf al-Karhi, ɗaya daga cikin malaman da ake dangana tasawufi zuwa gare su, ya shigo wurin wani bawan Allah sai ya ganshi ya sa tufafi na gudun duniya, yana kuma da damar da zai sa wani abu da yafi wannan. Shine sai ya jawo shi ce kai bawan Allah, wai shin wannan kana sa sufi? Wannan yadda kun san da lokacin shi yasa ake ce musu sufaye, sufaye saboda suna sa wool, mun san wool gashin dabbobi, yawa saboda alamar gudun duniya sai su rika sa irin waɗannan. Shine sai yake ce masa shin ka sa wannan ne dan ka suturce zuciyarka ko ko dan ka suturce jikinka? Sai shi ne yake ce masa sawwis qalbaka, in dai magana zuciya ne, abin da magana sa sufi ne, to ka sa a zuciyarka, in ko Allah ya hore maka abu ka sa abin da ba wannan ba. Har yake cewa sahabbai ba su yi irin wannan rayuwar mutum ya wahal da kansa ya kisa abin da zai amfane shi ba. Malik ibn Dinar suna hakaitowa gare shi, haka Imam Malik ibn Anas, duk lokacin da zai magana akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai darasi ado yake ci. Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin shi kansa akwai wata kulla mai tsada da ya saya dinari 50, ba dirhami ba fa dinari 50, duk lokacin sanyi ita yake sawa, kuma sanyi yana wucewa, ko ya sai da ita sai ya sadakar da kuɗin, ko kuma ya dauke ta gaba ɗaya ya bada ita. Sai wani lokaci kuma Allah ya sake kai mu wani sanyi, sai ya sake sayin irin ta mai tsada ya sa. Wannan shine Zainul Abidin, wanda jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka zaka samu cikin sahabbai, da haka wannan abun a zuwa takurawa rayuwa, mutum ya idin dadin abin da Allah ya hore masa, daga baya ya samu ake daukar shi shine tsoron Allah. Allah ya saku bin wannan nan. Don haka kar a hada wannan abun da ya shafi amfani da abin da Allah ya hore maka a matsayin shine san duniya. San duniya a zuci yake. Malamai suka ce abin da ake nufi da san duniya shine ya zama ka dauki duniyar a zuciyarka ba a hannunka ba. Gudun duniya kuma shine zuhudu, to ma'anarsa shine ka dauki duniya a hannunka ba a zuciyarka ba. Wani malami aka yi fassara abin, in kuma ka rike wannan to ka fahimci dukkan abubuwan. Wanne ake so mu yi? Ana son mai zuhudu. To alamar zuhudin ita ce duniyan nan ka dauke ta da sauki, kada humuminta da damuwarta su mamaye zuciyarka. Ya zan yi in samu kaza, ya zan samu matsayi kaza, ya zan samu shuhura, ya zan samu kaza, duk wannan abu ka kyale shi. In Allah subhanahu wataala ya so ka samu abu zai baka, ko ka wahal da kanka ko baka wahal da kanka ba, wahalarwa daukar sababi ne, sababi kuma wajibi ne a dauke shi. Mun samu magana ne akan wannan. Daka mutum ya kiyaye ya lura duniya abinda ba a so shine ya zama cewa kullun tunaninka akan ta, ta yadda baka da wani tsari in ba ita ba. Yahya ibn Mu'az yana ambatawa daga cikin magabata, shi ma yana fadin cewa duniya duk mutumin da ya neme ta to tana watsi da shi, ita haka take. Yace ad-dunya talibatun wa matlubatun, tana nema ana neman ta. Man talabaha rafadathu wa man rafadaha talabathu, duk mutumin da ya bi ta yana neman ta to sai ce watsi da shi, ko ba haka bane? Duk mutumin kuma da ya guje ta sai kaga ita tana bin sa. Daka in kana son ma duniyar to ka guje ta sai kaga ta zo maka. Yace dama ita haka take, yace kamar da duniya dama ita gada ce ta zuwa lahira. Tunda ku gada ce ta zuwa lahira, falatu amiruha, tunda kar ku je ku gini akan gada. Wai ke zuwa ya samu gada ya gina gida akan gada? Ai ba a gina gida akan gada. To duniya gada ce, ita ku gada ba a gino gini na dawwama akanta. Ka dauke ta a matsayin hanya ce da za ta kai ka zuwa ga gidan ku na asali, shine lahira. Ka dauke ta da wannan fassarar to zaka ji dadin rayuwa, zuciyarka za ta yi dadi, hankalinka kuma zai kwanta. Allah ya ba mu kwanciyar hankali. To haka dai a dunkule shine muhibbud dunya, abinda ake nufi wanda ya kwallafa rai da haƙilo da tsanantawa da hankoro da rashin hutawa da tunani da azabtar da kansa akan yadda duniya za ta yi masa dadi. To wannan mai son duniya din la yanfakku min salasin, baya gushewa daga abubuwa, ma'ana baya rabuwa da abubuwa uku. Hammun shine hammin lazimin, damuwa wadda za ta makale masa ba zai rabu da ita ba, an ce lazimin abinda kullum yana tare da kai. Wa ta'abun da'im, da wahala ita ma dawwamammiya. Damuwa a ina take? A zuci. Ta'ab shi kuma ina yake? A jiki. Wa hasratun, da kuma nadama. La tanqadi, ita ma ba za ta kare ba. In dai mutum ya sa duniya a zuciyarsa to yana tare da waɗannan abubuwa, za ka gan shi ba zai iya haƙuri kullum tagumi in ya rasa abu. Motsi kaɗan in yau bai samu wani abu to shikenan kowa sai ya ji labari, kana ganin sa ka san a dame yake. Sannan kuma wahala a jiki, yau ya tara gobe wannan a yi ta tunanin a ɗauko wannan a je wannan, wani ma ya fita daga hanyar zancen halal, a saci wannan a wafci wannan a tsallaka gidan wannan a kwashe wannan a kidnapping a yi fashi a yi waye, duk saboda sai an samu jin daɗi. In kuma wata hanya ce ta kasuwanci, shi ma a azabtar da mutane, a ta wahal da mutane. Yi wani abu da aka ɗauko kwanan nan za a fara wahal da mutane da harkar fetus, daga wani abu ya taso, wasu mutane suna nan su a duniya sai sun samu kuɗi tilas, kuma kuɗin sai sun tatsi talaka, shine a yi duk dabarar da za a wahal da mutane kudin man fetur ya yi tsada yadda za su zo dai gidajen man su a rirrufe su su ta murna a kawo da daddare a sauke su ba wa 'yan gumburutu haka ake ce musu ko yau saboda aje can a saya da tsada kuma suna kawo musu abin da za su kawo musu mutum ya dauka shi wata basira da zai samu ya samu duniya ba shi da ita sai ya cuci mutane Allah wadaran wannan irin hali muna roƙon Allah madauki ya shiryar da su su daina wannan abu su komo su yi abu da adalci da tausayin al'umma irin halin da mutane suke ciki na rashin shigowar abun hannun nan shi kadai ya isa to nan me kuma ƙara dora musu da sake azabar wahalhalu akan abin da ya shafi man fetur Allah madauki ya tsare mu da haka waɗannan irin halin mutum yana tarawa fa yana da shi ka duba ka ga irin masu gidajen man nan irin gidajen da suke ginawa na mai gidan gilashi da menene ba har sai da muke musu ba duk wanda bai ta hanyar halal Allah madauki ya kara masa albarka mun su amma mutum ya zama ba shi da hanya sai ya azabtar da mutane a koyi abu wani yana da shi tuntuni a tankinsa watanni ya riga ya saya mai arha amma daga wannan abun ya faru sai a rufe sai a koma wancan dai mai arha da ya siyo sai a koma sai da shi da tsada haka kawai saboda dai bukatar sai an azabtar da mutane ina roƙon Allah madauki ya shiryar da su ya sa musu tausayi in ba za su yi kuma ba Allah madaukaki muke roƙo ya cece a bayinsa daga irin wannan zaluncin a hannunsu wadhalika mana yace anna muhibba cewa mutumin da yake son duniya la yanalu minha shay'an illa tamahat nafsuhu ila ma fawqahu abinda ke ƙara hammi nan sai hammi shine damuwa ta zuci to abinda ke ƙara wa mutum damuwa akan duniya shine wannan halin shi mai son duniya bai taba samun wani abu na duniyar ba sai face zuciyarsa tana burin ya ƙara ko kun taba jin labarin wani mutumin da yace yau na koshi da kuɗi an taba ji yace duk abin da ya samu yace baya bukata gabaɗaya a irin waɗannan ba mutanen duniyar a cikin manyan magabata da ma zaka ji ma wani gabaɗaya ma duniyar bata dame shi ba bata cikin ma abin da lokacin da aka kawo dukiyar Kisra bayan an ci Farisa da yaki da aka kawo gaban Sayyidina Umar da ya ga tilin dukiyar da a rayuwarsa bai taɓa gani ba sai kama kuka aka ce ya khalifa me ya kawo wannan kuka sai ce wallahi wannan abun ba a taɓa buɗe wa mutane wannan irin abun ba sai face kaga ana zub da jini ana kashe-kashe ana rashin zaman lafiya in dai wannan abun an buɗe wa mutane shine isharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dama cewa inna dunya qulwatul khadira ko duniya wani abu ne mai dadi kuma abin mai ni'ima Allah madaukaki ya sanya ku khalifofi akan ta dan ya ga me za ku aikata yace ku ji tsoron Allah ku ji tsoron duniya kada ku bari ku halaka ta hanyar duniya yayi magana kuma akan maganar mata yayi magana akan dukiya duk waɗannan abubuwan a kula da su karka sanya su ne gaba ɗayan komai na rayuwa zai da ake daukar yadda rayuwa take ana ganin kimar mutum ne in an duba kayansa sama da ƙasa ko ba ku mutum ya je wani wuri ko ɗaurin aure ake dama sai an fara kallon sa za ka ji wasu har cewa suke daga takalmi ake faruwa sai a kalli takalmi sai a kalli hula dinkin ina ce mai ina ce nawa za ta kai sai a masa farashi daga ba wai ina nufin shi nawa ba a kayan jikinsa duk za a iya cewa na nawa ya sa wasu za su iya maka wani suna miƙa kana miƙa hannu ku gaisa ana kallon ka sama da ƙasa wannan abin shine hammin mutane da yawa tunda har zai kai ga wani zai je za a nemo masa aure har an kai ga ana aren iyaye kusa ana yi ko ba ku san injin mutum ya je ya samu wasu saboda shi nasa ya rena su ba su da kaya na a zo a gani sai je ya aro wasu ƴan uwan ya aro wasu iyayen ya biya su kuɗi su aro riga ta haya su ma su zo ana naɗa riga a zauna ina wani ku ya gajiya mu ne wakilan wani kuma duniyar tunda haka take sai a kalle su sai a ce eh ashe za ta huta nan ku gidan azaba za a kai ta wannan lamarin ya jama'a duniyar wallahi ba ta kai kiman da za a mata irin wannan abun ba. Allah ma dauke tsare mu. To baka taba samun mutumin da yake san duniya sai face in ya samu wani abu, kun ga ba a ce in ya same ta ba, in ya samu wani abu illa qamihat nafsuhu ila ma fawqahu, sai ka samu cewa zuciyarsa tana burin ina ma ta samu sama da haka. Shi yasa babu mutumin da ya san azabar rashin kuɗi irin mai kuɗi wanda ku ba shi da shi bai san a in ya samu abin da zai ci wala shi kenan shi ya huta. To sai ki cewa kama fil hadithi sahihi, kamar yadda yake a cikin hadisi ingantacce, an annabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, law kana libni adama wadiyan min mali, da a ce dan adam yana da kwatankwacin wadi guda biyu, kwari guda biyu, mun san wadi kwari tsakanin dutse da dutse mai fadi inda ake ruwa kan taru dabbobi su sha da makamancin wannan. To da dan adam yana da wadiyani min malin, kwari biyu na dukiya, a tara maka yanzu a ce zinare ko azurfa, in zamani yanzu ne a ce a tara maka naira ko tilin kwari guda, ba saf dan karami a gidan mai kudi ba, ba adadin lissafi da yake banki ba, actual cash, raw cash da ake cewa, a tara maka shi wadi biyu ciki duka naka ne, ka suran wani abu na san duk mafarki ne ko ba ka bane, ka kaddara cewa kai ne ka samu wannan wadi a cika maka guda biyu ba komai sai dukiya, dukiya kuma mafi tsada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace labtagha lahuma salisa, da sai ya nemi na uku gashi fa da babu, sai ya samu kuma ya san babu da, amma yanzu da ya samu to kuma sai ya hankoran ya sake tarawa ya taro ya taro, shi ya fidda kansa daga tunanin da din nan ya manta da ita. Wata kissa da wani malami ke bayarwa na wasu mutane su uku dan uwansu ba su san shi ba, ma saboda alakar ba ta da kusanci sosai, ya mutu sai aka bincika aka ga su ne kawai ƴan uwansa, aka zo aka same su suka ce su ba sa ma hulɗa da shi ba san inda yake ba, ba san a ce ya mutu ne ashe dukiyarsa za a ba su, ba su sani ba, har sun fara maganganu cewa ai dama shi ba shi da zumunci, mu mun daɗe ba mu gan shi ba. Alƙali ne ya zo har gidansu sai ce musu ai wannan mutumin mutuwa ne, kuma ya bar dukiya adadi mai yawa, kuma an bincika ba su ba shi da ƴan uwa sai ku, an lissafa kai za ka samu kaza, kai za ka samu kaza, miliyoyi, zancen na miliyoyi ne, sai aka gaya musu kai za ka samu kaza, kai za ka samu kaza, su uku aka ɗauko cek duk aka babbasu, yanzu ka je banki ka yi kashin wannan naka ne miliyoyi, nan da nan wani ya kare mamakiyar teta wani kamar yin suma take, sai alƙani ya ce to ni ina ba da wata shawara, me zai hana tunda ya mutu la'alla bai yi wasiya ba, ku ɗan kawo wani abu daga ciki ko masallaci ko makaranta a gina masa yadda ladan zai je gunsa. Kun san me suka yi? Kowanne sai ya ce shi da yana son alherin bai wa kansa ba, sai yanzu sai daga namu zai karɓa. A lokacin da aka ba su cek ɗin, a lokacin aka yi musu wannan abu, munasaba ce ta sa na kawo wannan labari, saboda ya dace da zancen da muke. Mutum dangane da abin da ya shafi wannan duniya ɗin, idan bai mai da hankali ba, ita ce sababin halakarsa. Allah kyauta. To shine manzo Allah sai ya faɗi wannan asalin hadisin Bukhari da Muslim sun ruwaito, amma yadda yake a Bukhari, law kana libni adama wadiyani min malin labtagha salisan ba lahu ma din, wannan riwayar Imam Ahmad ce daga hadisin Anas, a Muslim kuma labtagha wadiyan salisan, shi kuma lafazinsa haka yake, haka wannan nan a Imam Ahmad ya kawo, amma dai daga mai aiki akan littafin yayi ishara zuwa ga Bukhari da Muslim. Haka ne kuma Bukhari da Muslim sun ruwaito shi, kuma hadisi ne ingantacce. Wa qad masala Isa ibn Maryam alayhi salam muhibba ad-dunya bi sharib al-bahr ay sharib ma' al-bahr. Annabi Isa alayhi salatu wassalam cikin abin da ake ruwaitowa daga gare shi na Isra'iliyat, tunda Isra'iliyat mun sani hukuncin su dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana, cewa idan sun dace da Qur'ani ko da abin da ke hannun mu Qur'ani da hadisi a karba, idan sun saba a ajiye, idan kuma shari'ar mu ta yi shiru a kai, to kar a gaskata kar a ƙaryata. To wannan wa'azi ne na rayuwa, aka ruwaito Annabi Isa yana faɗi. Mun san irin waɗannan ana samun su a cikin littafin Isra'iliya dangane da ingancin sanadi, da ma karkai wannan saboda babu wanda ya ɗauko wannan abu da sanadi ingantacce. Idan ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, aka samu daga bakinsa, mun san shi komai ya faɗa, wahayi aka yi masa duk da bai zauna da Annabi Isa ba. Amma wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito ya ce Annabi Isa alaihi salatu wasallam ya ce kaza, to zai zama a wannan babi din. To amma a babin wa'azozi ana karɓa ana wa'azi da shi, kamar da ake wa'azi da zabura da ake cewa ta Annabi Dawud. To abin da yake daidai da Qur'ani da Sunna ana karɓar, to wannan wa'azi ne da ya daidai. Kuma akwai wa'azi da zai ja hankalin mutum sosai a cikin wannan magana, domin magana ce general da ta shafi yadda mutum zai ɗauki duniya. Wannan kuma ba shi da alaƙa da wani zamani ko ba wani zamani, kowane zamani wannan abu ya dace da shi. To gashi da yake cewa Annabi Isa alayhi salatu wassalam abu guda biyu ne, da wannan da wancan zai kawo mana kuma da riwayarsa. Annabi Isa alayhi salatu wassalam ya kwatanta mai san duniya wanda ya aure ta ta aure shi, ya kwatanta shi bi sharibin bahr. Ya faɗa mana anan cewa a wata nuskar sharibil khamr yace. To amma in mun shiga cikin zancen gaba ɗaya da Ibn Abidunya ya ruwaito shi, za mu gaba maganar khamr ba ne, maganar bahar ne. Kuskure aka samu. Kuma dama misalin da bahar shi ya fi dacewa ba da khamr ba, yace kamar sharibil bahri ne, ma'ana sharibi ma'il bahr. Kulla mazdada, ma'ana mai shan ruwan teku. Ruwan teku ya yake? Ruwan gishiri ne, ba a shansa a ji daɗi. Kuma mutum ya sha da yawa har yana kisa, an fahimci wannan? To kamar mai shan ruwan teku ne, kulla mazdada shurban, duk yadda ya ƙara sha, ma'ana yana ƙarawa izdada aqashan, to yana ƙara jin kishi. Sun yi kama da giyar ta wannan bangaren, ita ma haka ne ko? Ana yawan sha, kishi na ƙaruwa, don ita ba ta maganin kishi giya. A tambayi masu sha, Allah tsari. To shi ne sai ke cewa wa zakar ibn Abidunya, ibn Abidunya wani babban malami ne cikin malamai can baya, a shekara ta 208 aka haife shi, ya rasu da 281 ga 280 ko 300 bai kai ba. Kuma yana cikin mutane masu yawan rubuce-rubuce, ya rubuta abubuwa da dama akan abubuwa irin waɗannan musamman na wa'azi. Yana faɗi cewa annal hasana, cewa al-Hasan al-Basri kataba ila Umar ibn Abdul Aziz, yayi rubutu, ya rubuta takarda wasiqa ta wa'azi ta gargadi zuwa ga Umar ibn Abdul Aziz. Kuma ko a sarakuna da shugabanni masu zuhudu aka ambaci Umar ibn Abdul Aziz a dai zamanin sa zuwa baya, hakika irin sa kadan ne. Yana cewa amma ba'du fa inna ad-dunya daru dha'nin, ita ita fa duniya gida ne na dha'n, na tafiya, ma'ana wanda aka zo dan a tafi ba dan a zauna istiqrari ba, shine dha'n. Al-dha'ina mace mai tafiya, matafi wanda take kan halin tafiya, ko ana fadin dha'ina kuma har yanzu abin nan mai shayarwa. To nan dai abin da yake nufi da dha'n tafiya, laysat bidari iqamati, ba gidan zama bane da dawwama. Innama unzila ilaiha adamu uqubatan, annabi adamu an saukar da shi ne a cikin tafada ma don uquba. Allah maduki ya riga ya san anan zai dawoma nan ne matabbatarsa ma'ana nan ne zai rayu da shi da matarsa ya sa shi a aljanna dan jarabawa da bai ci jarabawar ba ya fito da shi duniya kullum muna wannan zancen cewa da annabi adam aina yake farko aljanna aka sace da aka sace aljanna da shi da matarsa aka ce komai gashi nan an ba ku kuci da dadi amma abu daya wata bishiya da dan itacen ta karko ta ba shedan yazo ya zuga su yace ai zo ake dan karku da woma shi yasa aka ce karku ci dan in kuka ci za ku da woma a wannan dadi duba in yadda shedan ya iya dabara yana biyowa zuciyar mutum ya san me yake so tunda dan adam yana so ya dawoma a cikin wannan dadin sai ka ce in ka ci bishiyar nan to ba za ka mutu ba shikenan za ka dawoma a ciki shi kuma ya manta an ce masa ka da yaci sai ya ci fa nasiya adam sai manta sai ya ci wannan abin da aka ce ka da yaci a lokacin da yake zaune a aljanna babu abin da yake dafawa babu noma babu aiki kawai abin da yake sha'awa ya tsinka ya ci amma da aka dauko shi aka dawo duniya me ya hadu da shi wahala abinda za a ci aka bar sa danye sai ya hada ice da ice ya tada wuta ya san dabarar yin wuta aka samu wuta min shajaril akhdar sannan kuma sai ya dauko wannan danyen sai ya yi masa wani gyara bal sai ma ya shuka ya jira ba zai dauke shi lokacin da yake so ba in ruwa ne na sama sai an shuka sai an zauna an jira kuma sai an masa hidima ka tambayi manoma yanzu irin wahalar da ake sha sannan a ƙarshe in ka ɗauko ba haka za ka afa shi a bakinka ba sai an dafa kafin ma dafawar sai an yi surfe sai an yi waye sai an yi wahalhalu sai wani ma ya samu a kanka daga aljihunka sakamakon aikin da za ka yi kafin ka ci haka ne ko ba haka ne mai nika zai samu mai surfe zai samu mai kaza duk dai gashi nan duk wannan a mai a wahala ce to shi ne abin da malam yake nufi nan innama unzila ilaiha adamu uqubatan fahdharha ya amiral mu'minin الحسن البصري يكي توا عمر بن عبد العزيز ككي آيتا يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها فإن الزاد منها تركها جزرنجا شيني كبرتا جزرن دنيا شيني كبرتا والغنى فيها وداتا كما أتكنتا شيني فقرها تلوتنتا إن باك دشي to ka fi samun kwanciyar hankali ma kun yi da wannan kuwa yan zamanin yanzu ka tambaye su wani sai akwai tambaya fa akan wannan magana akwai abin da malamai suke nufi kwallafa rai a kansa shi ake nufi kuma gwargwadon abin da kake da shi komai kankantarsa in Allah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ayi addu'a cewa Allah ya sanya arzikinsa mai kafafan mai ma'anar kafafan kamar da bahaushe zai ce ba yabo ba fallasa tare da cewa dangane da abin da Allah ya maka wajibi ka yabo ma'ana abin da ake nufi dai a hausance shi ne daidai wa daidai kamar da kun bahaushe ke cewa rufin asiri ko ba za ka je kai bara ba akwai abin da za a ci to duk mutumin da ya samu wannan ai ya kamata ya samu kana'a to kada ya kwallafa ransa akan abin da yake fiye da haka musamman kuma wanda ba shi da shi to abin da ake nufi kenan kila wani zai ce to ai in aka ce talauci fa to ana nufin babu abin da za a ci in ko ba abin da za a ci fito ba za a iya hauka cewa ma to dama ana nufin gwargwadon hali ka zama cikin dai waɗanda ba manya-manyan masu kuɗin nan da za su ta ɗauke musu hankali ba ka zama ƙasa-ƙasa kana da rufin asiri ba abin ka ba ka bi ai ya fi zaman lafiya ko a yanzu ya fi zaman lafiya in kana wancan din fa ka samu komai ka samu duk abin ka tara shi to baka da zaman lafiya kuma ka yi ta boye-boye kenan ai ta sirri ai ta menene ai ta baka shawara yau kai ka bi hanya ka canza hanya wanda kuma ba ruwansa da komai yana nan yana tafiyarsa kalau ya bude wannan gidansa ya bacci kalau lokacin zafi ya yi shimfiɗa a kofar gida ya kwana ba mai taɓa shi shi ko wancan bai isa ba Allah ya kyauta to wannan shine abin da ke nufi yace la hafi kulli hinin qatil ita duniya a kowane lokaci tana da wanda ta kashe shine katib abin kisa to dhillu man a'azzaha tana kaskanta wanda ya girmama ta kamar da yake cewa dama ba yar goyo bace ko kai mata rana sai maka dare to haka duniya take in dai ka dauke ta da muhimmanci to kai za ta kaskanta wa tufqiru man jama'aha tana talauta wanda ya tara ta wanda ya tara ta ita ce a zuciyarsa to za ta kashe shi ta talautar da shi kasummi kamar dafi take ya'kuluhu man la ya'rifuhu wanda bai san shi ba shi yake cinsa ko ka taba ganin wanda za a ce masa wannan dafi ne kuma ya dauka sa a bakinsa to haka duniya take in ka ga mutum ya ci duniya ya damu da ita to bai santa bane wanda ko ya santa to zai guje mata ya kaurace mata shine kasummi ya'kuluhu man la ya'rifu wa huwa hatfuhu alhaliku shine dalilin kisarsa mu wanda bai sani ba ya san abin nan zai kashe shi a bada shi ba to haka duniya take halaka ka zata in ka bita tunda ku kai yanzu ka san halaka ka zata to kar ka bita fa kun fi hakal mudawi jirahu ka zama a cikin duniya kamar mai maganin gyambansa ne ciwo yaji yana maganin ciwon yahtami qalilan yana kare kansa kadan ma'ana yana samun wata kariya shine himaya daga himaya ne yahtami qalilan yana samun kariya kadan makhafata ma yakrahu tawilan dan tsoron abinda zai dade a cikin sa na abin ki to mun dan magani ai ba shi da dadi ko zai ba kansa kariya ta dan lokaci kadan saboda tsoron abu mai tsawo da zai dade cikin damuwa to haka yake mata ka dauki dan kadan daga duniya saboda tsoron bakin ciki da zaka shiga cikin ta in zaka shiga cikin sa in a cikin ta take wa yasbiru ala shiddati dawa'i kuma haka zai hakuri shi mai magani zai hakuri akan tsananin maganin nan nasa makhafata tulil bala'i saboda tsoron tsawon bala'i yanzu kowa da yake zuwa asibiti ai baya son ciwon ya dade ne ko ba haka ba tare da cewa zuwa asibitin shi kansa akwai wahala shan maganin akwai wahala balantana irin zamanin yanzu a rubuta maka ma ba kudin da zaka saya an sayo kuma daci shi ba dadi ne shi ba to amma zaka jura dacin nan saboda baka son wahala mai tsawo ka dade da ita ko ba haka bane yawa to shi da abin da ke yace fahzar hadhihi dara al-gharrata ka kiyaye wannan gidan mai yawan rudi al-khadda'a mai yaudara al-khattala haka nan dai mai yaudara al-khattal mai yaudarar ka yi maka bazata yazo ta inda baka yi tsammani ba ya yaudare ka yi maka bazata ya ci mutunci ya maka bazata ya kashe ya ci mutunci ya yi abubuwa dai shine khattal allati qad tazayyanat bi khida'iha haka ne ko wanda ta yi ado da yaudararta haka duniya take za ta yi maka ado don ta yaudare ka wa fatanat bi gururiha kuma tana fitinar mutane da yaudarar da rudin da take musu wa khayyalat bi amaliha tana sa maka khayali imagination da burace da za ta sa maka sannan wa tashawwafat li khuttabiha ta fito ta bayyana kanta ga masu neman ta shine tashawwafat in ce tashawwafa ay bada wa abda nafsuhu wa abda zinatahu mutum ya bayyana adansa dan masu neman su gani irin yadda ƴan mata suke nuna adansu domin su samu samari to haka duniya take tallan kanta domin ta samu masu neman ta su zo ku taho duk wannan misalai ne na rayuwa ai kun ga ba wani abu ne a cikin sa duk wa'azi ne kuma mai amfani al-Hasan al-Basri yake wa babban shugaba Umar bin Abdul Aziz fa asbahat sai ta waye gari ta zama kal arusil majluwa kamar amaryar da aka zo aka girke ta aka aje don a zo kallon ta shine al-majluwa lokacin da za a yi biki akan zo da amarya a zo da ita akan kujera mata su zo su yi ta kallo to ita ce al-arusul majluwa daga jala'i shine bayyana abu to an zo an bayyana ta gashi nan kowa ya zo ya kallo to haka duniya take fal uyunu ilaiha nadira idanu ba sa kallon kowa ita take kallo wal qulubu alaiha waliha zukata suna cikin tsananin damuwa da haƙilo a kan su ganta, wahalar da mutum yake sha wajen neman abu da ƙwallafa shi a zuciya, shi ake nufi da wala, alwalahu, in ka juya shi ma ya zama alwahalu, wahala da Hausa ko ba ga ba, yau alwala shine zuciyar mutum ta tafi zuwa ga abu ya tahayyaru ya ruɗe, ka fassara shi da ruɗewa, ruɗewa ka rasa inda zaka saboda kawai kana sha'awar abu baka samu ba. Wan nufusu laha ashiqa, rayuka suna tsananin santa, ishqi wa hiya li azwajiha kullihim qatila, ita kuma li azwajiha kullihim qatila, me kisa ce ga duk mazanta, duk mijinta sai ta kashe shi. Amariya ce mai kyau, ta yi ado, an aje maka ita an kawata ka zo ka aura, to amma fa duk wanda ya aura za ta kashe shi, wa zai aura da mace ce ta haƙiƙa take da wannan halin, dan Allah wa zai aure duniya, to wallahi haka take, ko ka yadda ko kar ka yadda, in ka yadda ka aure ta to kai kabari za ta kai ka, duk mazanta ta kashe su, shine abin da yake gaya masa. Yanzu ko gari ka je kana neman aure, sai ga wata wallahi mata tan ba za aure ce, amma fa kyan ya kai kyau, sai ka tambaya mazanta nawa, to wallahi dai wanda dai yanzu aka rabu da shi shine na 22, misali ta ce me ya faru, wallahi duk wanda ya aure ta mutuwa yake, ba ka bukatar shawara, ana gaya maka wannan to kai ka fasa, in kuwa ka yadda ka je ka zama na 23 to ka fi kowa rashin hankali a duniya, to wannan shine siffar duniya, haka take, haka siffar ta take, Allah ya kyauta. To sai ke cewa fa'ashiqun laha qad zafira min hadhi hajatihi فاضطر وطغى, wani daga cikin masoyanta, ashiqul laha, mai tsananin santa, qad zafira minha, ya ci nasara ya same ta, bi hajatihi, ya samu kai bukatarsa daga gare ta, ya biya bukatarsa, faghtarra, amma sai ya rudu ya dauka so san sa take na har abada, wataga, ya dagawa, wannan siyal ma'ada, ya manta makoma cewa zai koma zuwa ga Allah, fashghila biha lubuhu, sai aka shagaltar da kwakwalwarsa da tunaninsa da hankalinsa da wannan abu, hatta zalat anha qadamuhu, har sai da kafarsa ta zame daga gare ta, fa agumat nadamatuhu, sai nadamarsa ta girmama, wa kathurat hasratuhu, kuma shine dai hasra da nadama ma'anar su daya, damuwa ta nadama ita ce hasra, ita ma ta yawaita. Yanzu ku tuna Karuna, cikin mutanen da ake ba da misali da su a harkar duniya dai, Allah maɗauki ya ba mu labarinsa, kuma har yanzu ba mu ji labarin wani irinsa ba, ko inna qaruna min qaumi musa, me yayi, fabaga alaihi wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu, mutanansa suka yi masa nasiha guda biyar, ta farko la tafrah, inna Allah la yuhibbul farih, ko sannan wabtali fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirata, ko wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin, wannan nasihohi guda biyar idan mutun ya same su to ya maganin duniya. La tafrah, karkai al-fahari, inna Allah la yuhibbul farihin, sannan kuma wabtagi fi ma ataka Allahu, wannan dukiyar da aka baka to ka nemi me addaran lahira, gidan lahira da ita, ka bada zakka, ka taimakawa marayu, ka taimakawa mabukata, ka taimakawa kanka, ka taimakawa danginka, amfanin dukiya kenan an baka. Sannan wa binan wa la tansa nasibaka min ad-dunya, to anan wannan magana take zuwa, ku duba fa ku gani dukiyar Karuna yadda aka faɗi, yadda ba wai aka faɗi ba, Allah ya ba mu labari, wa atainahu min al-kunuz, mun bashi kanzi kanzi taska taska babu dade ba ma irin abinda inna mafatihahu mabudan wannan taskokin latanu'u suna yin nauyi bil usbati ulul quwwa ga ma'abuta karfi in sun hada karfi usba din ana nufin taruwa wuri guda in suka taru wuri guda suna da karfi to abin ya ne musu nauyi suna kasa dauka ko a ce da wahala suke dauka me ba fa dukiyar ba mabudan da za a bude taskar dan Allah ina mai kudi irin wannan yanzu a duniya to amma duk da haka saboda tausayi irin na Allah idan mutum ya kama duniya ba kai masa wa'azin gaba ɗaya rabu da ita ko sai aka gaya masa ga yadda zai kar kai alfahari ka nemi lahira kuma sannan sai aka ce masa wala tansa nasibaka duk fa nasibin nasa ne amma aka ce kar ka manta rabon naka yanzu wanda ba shi da shi ai ba za a gaya masa wala tansa nasibaka ba shi ko yana da shi amma duk da haka aka ce masa kar ka manta rabonka na duniya ma'ana abinda aka halatta maka ma'akalan wa mashraban wa malbasan istazilhu kai amfani da shi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka tufata da kanka da mai kyau da duk wanda suke tare da kai kun ga wannan an ce kar ya manta duniya ku duba ku gani kar ya manta rabon da Allah madauki ya rubuta masa sannan a ƙarshe aka ce mai wa ahsin kama ahsanallahu ilayka yadda Allah ya kyautata maka kai ma ka kyautata masa to anan matsala take sai manta sai ce innama utituhu ala ilmin indi ko ba ka bane sannan kuma a ƙarshe wala tabghil fasada fil ardi dan kudinka karka rudu ka rika neman wato fasadi a bayan duniya inna allaha la yuhibbul mufsidin malan sa'idi yace wannan wa'azi wa'azi ne da ya shiga kowanne babi dangane da duk mai kudi ai masa shi waɗannan abubuwan suna nan a kowanne babi kuma sun cancanci kowa kare manta su musamman in Allah ya hore masa wani abu na dukiya nasibohi ne guda biyar ga sunan ajere to shine nan yake fadin cewa wa kafarat hasratuhu wa ijtama'at alayhi sakaratul maut wa alamuhu dacin da kuma maye na mutuwa da radadin mutuwa duk suka taru a kansa wa hasaratil faut da kuma nadama ta kubcewar abu mu idan mutum ya zo mutuwa duk abin da ya mallaka yana kallon sa ba yadda zai da shi ya tafi ya zama ba nan sama yayi wahala ya tara kuma ga mutuwa ta zo babu dama a dauka a tafi da shi dole ne ya aje inda ya samu wasu ne za su zo su hau kai ko ba ka bai dole wasu su hau kai ko ya ki ko ya so saboda duniyan nan dole ya barta kuma zai tafi yadda ya zo tsirara haka za a sa shi a dan lullube shi da wani abu wanda bayan kwanaki kaɗan an cinye haka zai zauna da jikinsa jikin shi ma a cinye ya koma ƙashi a cikin kabarinsa gashi ya tara ya fi kowa kuɗi kila a duniya amma kuɗin yana ina yanzu yana inda aka same shi saboda dama an samar da shi ne don a yi amfani da shi a bar shi a tafi gida Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu gane waɗannan abubuwa sai ce wa ashiqun wani masoyin kuma lam yanal min habu yatahu shi kuma ya nema bai samu ba bai samu bukata sa ba shine bugu yatahu fa asha bi ghussatihi ya rayu da abin da ya makale masa a wuya shine ghussa abin da kaci ya makale ma a wuya shi ake cewa ghussa sai ya rayu da wannan damuwar kenan da bakin cikin cewa bai samu ba wa zahaba har ya tafi bi kamalihi da bakin cikin sa walam yudrik min ama talaba bai liski abin da ya nema ba walam taftarih nafsuhu min at-ta'abi amma kuma ransa bai huta ba da wahala kullun nema yake wahala yake wahala yake yanzu idan ka duba duk a tarihin ka zaka a tarihi da zaka iya waiwayawa zaka samu mutane da yawa sun nemi duniya sun same ta da sauki akwai kuma ɗaruruwa da dubbai miliyoyi su kuma sun nema sun sha wahala ba su samu ba suna nan har yanzu ba su samu ba kuma ba su daina wahalar ba akwai ko babu suna nan su ma shine zahaba bi kamadihi wa lam yudrik min ama talaba wa lam tastarih nafsuhu min at-ta'ab fa kharaja bi ghayri zalik sai ya fita ba tare da wani wato guzuri ba wa qadima ala ghayri mihadin ya kuma tafi ba tare da shimfida ba to shine sai ce masa ya masa wa'azi yace fakun asarra ma takunu fiha ahzara ma takunu laha ya amirul mu'minin shawara da zan baka ita ce ita duniya ka kasance gurgudan farin cikin da kake da shi a cikin ta to ya zama gurgudan tsoratar da za ka yi da ita ma'ana irin abin da ka samu kana samun farin ciki kana samun biyan bukatar ka a duniya to ka fi kowa tsoro daga ka ga ka same ta kana jin dadin ta to ka fi kowa tsoranta domin in ta kama ka sosai kana son ta kana murna to a lokacin ka matso kenan inda za ta kofe ka don haka ka kiyaye kiyayewar ka ta fi karfi a lokacin da ka ga ka fi farin ciki ka wannan wa'azi da dadi yake dadi ina nufin yana kai wato yana kaiwa matuƙa wajen a fahimce shi ma'ana ka lura da cewa lokacin da za ka fi kiyayewa ka tsoraci duniya shine lokacin da ka fara jin dadinta tana ɗaukar ka tana runguma kana jin dadi to a lokacin ka kiyaye la'alla makamin take lalubowa ko za ta yi maka kwaf ɗaya shikenan magana ta kai to shine abin da yake gaya masa fa inna sahibad dunya yace domin ku shi ma'abucin duniya kullu matma'anna minha ila sururin shi ma'abucin duniya duk lokacin da ya samu natsuwa zuwa ga har yayi murna ya farin ciki yana cikin haka to a lokacin ne ashkhasatu ila makruhi a lokacin za ta fito da shi zuwa ga abin da baya so wusila raha'u ko minha bil bala'i tana sadar da raka'i jin dadi da kwanciyar hankali tana sadar da shi ne da bala'i ma'ana kana ganin ka shiga jin dadi a duniya to ka kiyaye ka ji tsoron la'alla bakin ciki ya kusa zuwa kuma za ka karka bari ka saki jiki da ita daga ka ga dadi ya samu maza maka ka fara neman duniya a ka fara neman lahira da ita kana samun wani abu nemi lahira da shi ita dama ba ta so kuma kana neman lahira la'alla sai ta dade ba ta kawo ma hari ba amma in ka shagala da ita to shikenan za ta same ka kwaf daya shikenan waju ila albaqa'u fiha ila fana baqa'i a cikin ta sai a sanya shi zuwa fana'i zuwa ga karewa kana tsammanin zaka wanzu to sai karewa ta zo sai mutuwa sururuha mashubun bil huzni ina kara gaya maka cewa sururun ta farin cikin ta mashubun a takude yake bil huzni da bakin ciki in ba duniya ba ba inda zaka samu wannan a lahira farin ciki ne farin ciki dawwaman mai babu yankewa a duniya kuwa farin ciki in dai na duniya ne to yana tare kuma da bakin ciki ka duba ka ga rayuwar duk masu farin ciki in dai na duniya ne saboda kuɗi to zaka ga kuma suna da wani bangare na rashin jin dadin duniya an tara mata in musulmi ne shi mata hudu suna nan fes da su kalau sun ci sun koshi suna bukatar namiji amma bayan ya tafi can ya tafi can ya tafi can mitin a nan mitin a can hutu da zai samu a jikinsa babu yanzu wannan jin daɗi bakin ciki ne ko farin ciki ita dukiya kamar da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi dukiya kai kake gadinta ko da yake kwatantawa tsakaninta da ilimi bambanci ai kun san wannan magana ta shi ko ilimi me yake shi yake gadinka zaka kwanta cikin natsuwa da kwanciyar hankali da baiwa daga Allah amma in dukiya ce to kai ne a tunaninta ta sa ka rame saboda kada barayi su zo tunaninka kar ta kare ka kai matsayin kafi kowa baka so ka dawo na biyu ko baka ake ba kafi kowa hankoran ka ci gaba kai ta sama to sai ce amaniha kadiba duk burace-buracen ta ƙarya ne wa amaluha batila haka dai fata da buri nata duk batila duk na ƙarya ne shi ba wa safuha kadar duk abin da ka gani gare-gare to gurbatacce ne a cikin ta wa aishuha nakad rayuwarta duk wahala ce falau kana rabbuha lam yukhbir anha khabara kawai wa'azi da shiga jiki yake ku saurari wani ƙari yace wallahi falau kana rabbuha lam yukhbir anha khabar da ubangijinta ita duniya bai bada labarin komai akan ta ba ولم يضرب لها مثلا بيبقى مثالي لإيتها بقى لكانت قد أيقظت النائمة تو إيتها كانت تائزة تتادمي بتي ما أنا كو ألا ببام لبار الدنيا da abin da ke cikin ta na kar a yadda da shi ba to ita din bala'o'in ta sun isa su ta da wanda yake bacci to ballanta na kuma Allah madauki ya bamu labari wa nabbahati al-ghafila ta isata wato fatakar da gafalalle yanzu abin da muke karantawa din wannan ai galibi ba daga nassi yake ba ko akwai na nassi akwai kuma wani abun gogayyar rayuwa ce fatakarwar tai mutun ya gane haka ko babu wa'azi a cikin alqur'ani dangane da duniya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada wa'azi bai yi wa'azi akan duniya ba to ita rayuwar duniyar ka dai in ka zauna kai tsam da hankalinka ka kalle ta ta isa ta maka wa'azi ta fadakar da kai ka farka saboda ka ga misali akan wasu wani yayi kaza ga karshen sa wani yayi kaza ga karshen sa kai ma in kai haka zai faru to sai ce fa kaifa wa qad jaa min Allah fi hawa'id ballantana kuwa mai wa'azi yazo daga Allah madaukaki fiha dangane da duniya wa an azajiru yana tsoratarwa dangane da ita fama laha inda Allah qadr ba ta da wani alqadari da kima a wurin Allah wala waznun ba ta da wani nauyi wa ma nazara ilaiha mundu khalaqaha tunda ya halice ta bai kalle ta ba Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya halice duniya ba ruwan sa da ita bai kalle ta ba wa laqad uridat ala nabiyyina lokaci yayi to shikenan mu tsaya haka dole ne ma insha Allah to ba ne fi na so da mu kai karshen nafsin ne amma ba da mu insha Allah zamu ƙara sashi a zaman mu na gaba sai mu tashi inda yake wa laqad uridat ala nabiyyina bi mafatihiha wa qaza'iniha la tanqusuhu inda Allah janaha ba'uda sai mu ji kuma abinda ya biyo bayan wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya cire kwaɗayin duniya a zukatanmu Allah ya kimsa mana tunani mai kyau dangane da yadda za mu mu'amalanci duniya Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ya sa mu yi aiki da abin da muka sani wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu